الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد منا قار جدد بودياغا الله سبحانه وتعالى يقوم ونن يمشينا تلاتة دار الأربع yawmuna hudu ga watan al-muharram hijran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1440 a gidayen miladiya yawmuna 2 ga watan 8 shekara ta 2022 mun da wajen ci gaba da karatun wannan littafi masailul jahiliya littafin da babban malamin addinin musulunci al-imam al-jalil muhammad ibn abdul wahhab ya rubuta Allah madaukakin sarki ya gafarta masa idan ƴan uwa musulmi ba su manta ba a sati da ya gabata mun dan yi takaitaccen shimfida akan karatun littattafan aqida da aka gabatar a wannan majalisi wanda muka ce insha Allah ta'ala a yau za kuma mu fara rere karatun da muka yi ma wannan littafi mun karanta tun daga mas'ala ta farko har ya zuwa mas'ala ta 30 muka ce za mu yi takaitaccen jawabi ko kuma za mu fara muraji'a wacce muke fatan insha Allah ta'ala mu hada farkon karatun da karshen sa domin ya daidaita a cikin tunaninmu gabaki daya idan ba mu manta ba wannan littafi sunan shi masailul jahiliya allati khalafa fiha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ahlul jahiliya ma'anan wannan suna shine waɗansu mas'aloli na jahiliya aikace aikace na jahiliya wanda sune manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saba ma mutanen jahiliya a kansu wanda ya rubuta wannan littafi shine Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab shi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab baba ko bane a wannan majalisin domin mun karanta kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid wanda shine ya rubuta wannan littafi na tauhidi littafin da ya fayyace haƙoƙan Allah subhanahu wataala a wuyan bayinsa mafi girman sakon da Allah ya aiko annabawansa musamman annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama littafin da ya bayani akan mafi girman abin da Allah ya hani bayinsa shine shirka da kofofinta to a wannan littafi mun yi tarjuman a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab wanda muka ji sunansa cewa shine Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi wato ana nisabta shi zuwa ga kabilan Tamim kuma kabilan Tamim kamar yadda hadisi ya zo a cikin Sahih Bukhari suna da waɗansu falaloli na musamman wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi akan su Sayyidina Abu Huraira ya rawaito hadisi yake cewa ban gushe ba ina kaunan Banu Tamim ban gushe ba ina kaunan Banu Tamim tun lokacin da naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi waɗansu darajoji guda uku akan su daraja ta farko manzon Allah ya ce a ƙarshen zamani hum ashaddu alal alad dajjal min ummati yace gabaki dai a cikin wannan al'umma babu waɗanda suka fi takura dajjal suka matsa mishi suka hana shi sakat kaman kabilan Banu Tamim shine kabilan da Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya fito a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su wannan lamban yabo cewa a lokacin da al'amura suka caccanza lokacin da aka caccanza addini aka yawaita gurin kirkiro bid'o'i da ababe na shirka da yawa to babu kabilan da ta fi takura dujjal a dunin a doran kasa gabaki daya kaman kabilan Banu Tamim kuma shi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yana daga cikin wannan kabila na Banu Tamim wanda yake idan ka kalli irin yadda ya gogormaya gurin tabbatar da tauhidi da kore ma Allah duka shirka da dangoginta to zaka fahimci tabbas Iblis baya farin ciki da Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab da ire-irensa zaka tabbatar da cewa dujjal zai yake su iyayen da yake da dama akan yake su wannan falalan wannan kabila kenan ta farko kamar da yake a cikin Sahih Bukhari falalan su na biyu shine sayyidina Abu Hurairah yace idan an zo da sadakan Banu Tamim kowani kabila an zo da sadakan zakkan ko sadakokin da ake karbo wannan Ramadan manzo Allah baya cewa uku amma idan aka zo da na Banu Tamim yakan ce wannan sadakan mutanen mu ne domin ya nuna daraja da girmamawa ga wannan kabila na Banu Tamim to haka nan dai ala ayi hal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba su wadansu lambobin yabo wanda a cikin su ne Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya ubu shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab an haife shi hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na shekara 1115 shine zance mafi inganci akwai zancen da ke cewa an haife shi hijira na shekara 1111 amma mafi ingancin zance shine an haife shi ne hijiran shekara 1115 kaga kaman yanzu shekara 250 kenan ko abin da ya kama da haka an haife shi a garin Uyaina wanda ke wato kusa da kasar Riyadh na kasar Saudiya anan aka haife shi kaman shekaru 200 da wani abu da suka gabata kuma anan ne ya fara karatunsa wanda yake Allah subhanahu wataala ya masa gamdakatar ya kammala haddan alqur'ani yana da shekara 7 zuwa 8 wannan na daga cikin manyan sarrora da magabata suke dauka cewa duk mutumin da Hausa suke cewa juma'an da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta duk wanda zai zama na Allah ko zai zama wani malami to zaka ga albabin alqur'ani mai girma kafin ya dangana shekara 12-13 ya riga ya gama haddan alqur'ani wanda ya kai shekara 13 bai haddan alqur'ani mai girma ba to wannan ai a iya nuna shi ma da hannu a iya nuna shi da hannu amma galibin magabata tun daga can gurin tabi'u tabi'in har ya zuwa sauran al-ulama'ur rabbaniyun malamai na Allah zaka ga sukan yi haddan alqur'ani mai girma suna da kananan shekaru wanda kuma wannan shine mabudin irin abin da za su zama a nan gaba shi yasa duk halin da ake ciki kada kai sakaci haddan alqur'ani mai girma ya wuce ka duk halin da ake ciki kar ka bari haddan alqur'ani ya wuce ka a ce yau ga ka zama jibkeken mutum shekaran ka 20 amma baka yi haddan alqur'ani ba to an samu naqasun kuma babba sai dai za a iya gyaro ta matukar dai kana da rai shine ka dora ƴaƴayenka da jikokinka akan wannan turban saboda duk wanda littafin Allah ya gabaci zuciyarsa to kalmomin shaydan ba za su yi tasiri ba da izinin Allah ku lura idan ka sami ɗan sarar suka zai wahalan gaske a ce wai a cikin su akwai mahaddacin alqur'ani mai girma idan ka sami ɗan shaye-shaye idan ka sami ɗan dauke-dauke idan ka sami masu bin maza ko ka sami masu zinace-zinace zai wahalan gaske kaga alaramma wanda ya zauna yayi haddan alqur'ani mai girma sai kuma ka same shi cikin irin waɗannan miyagun dabi'u zai wahala saboda littafin Allah da maganan Allah ya riga cika zuciyarsa duk wanda kaji an ce haddan alqur'ani to ya fa maimaita alqur'ani irin ba adadi din nan ya maimaita qur'ani ba adadi kana iya maimaita kalma 100 ba ayan ba kalman kawai lokacin da kake haddan alqur'ani kila wata kalma ce mai wahalan fadi idan ka ji bata kama bakinka ba haka zaka yi ta nanata ta kai ka komo kana iya maimaita wannan kalman so dai sannan idan ka ji ta zauna a bakinka ka ci gaba da maimaita ayan akwai wanda zai dauki rabin aya yana maimaita wani dauki ayan duka sai ya maimaita so 100 so 200 so 300 mafi karanci dai wanda kaji an ce maka yi haddan alqur'ani akalla kenan kaman yayi saukan alqur'ani so 100 kaman akalla mafi karanci ka ce yayi saukan alqur'ani so 100 to cikin mu wane ne jarumin da ya saukan alqur'ani so 100 a rayuwarsa idan ka dauki mafi kololuwan jarumta shine wanda zai rika yin hadda zai rika yin sauka cikin kwana uku a duk wata daya ya sauke so 10 a duk wata daya ya sauke so 10 to a shekara daya ya sauke so nawa kenan kila shine za a samu ya sauke so 100 ta koga cikin mu wane ne ke saukan alqur'ani duk wani uku da daman mu ma mukan kai wata daya ba mai saukan alqur'ani ba wani daga cikin mu ma in ya sauke a wannan ramadana to sai wata ramadana kuma in Allah ya kai to kaga bambancin ka kenan da alaran ma muhaddisin alqur'ani ne girma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin al-Imam Abu Dawud yake cewa yana daga cikin girmama Allah girmama waɗansu mutane guda uku annabi yace na farko dai ka girmama makarancin alqur'ani ne girma wanda ba yana ci da alqur'ani bane ba kuma yayi watsi da alqur'anin bane yana nan ya riƙa alqur'ani mai girma da yayi gurgudo yana karanta shi yana aiki da shi gurgudan haji da haka ba ya mai da alqur'ani mai girma yadda zai riƙa bi yana karban kuɗi a hannun masu mulki bane zai musu sauka ba haka ya mai da alqur'ani ba bai mai da alqur'ani mai girma in za a yi biki a gayyace shi ya karanta waɗansu ayoyi a biya shi ba bai mai da alqur'ani mai girma wani dandali da yake neman ya zama gwarzon shekara da shi ya samu daraja a duniya ba ba irin wannan ba sannan kuma bai watsi da alqur'ani ba duk umarnin da yazo a cikin alqur'ani bakin gurgudu yana kokari ya kwatanta duk hanin da yazo yana bakin kokari ne santa to manzon Allah ce girmama irin wannan mutumin yana daga cikin girmama Allah Allahu akbar alkhairin Allah je ga muhaddisin alqur'ani mutum na biyu manzon Allah ce wanda ya girmama shugaba mai adalci shi ma ya girmama Allah idan ka samu shugaba mai adalci wanda yake bakin kokari ya aje komai a inda ya dace ba wanda baya zunubi ba babu wanda baya zunubi a doran kasa sai annabawa wanda yake bakin kokari ya aje komai irin yadda ya dace to idan ka girmama irin wannan shugaba to ka girmama Allah mutum na uku kuma shine dattijo mai farin gemu ko baka girmama shi saboda komai ba saboda gemun shi yanzu ya rike ya koma fari shekaru sun ja kenan to ka girmama wannan mutunta shekarun shi ma ka girmama Allah subhanahu wataala to kaga wanda ya sanya magabata da sauran malamai na Allah suna yin bakin kokari ganin sun haddatar da ayyansu alqur'ani tun kafin su kai shekarun hankalta duk wanda kaji an ce haddan alqur'ani shekara 7 8 9 10 ai kai ga san a lokacin yaron ma bai da wayan kansa kenan tasirin daga iyaye ne shi yasa akan so iyaye su zama na kirki su zama na Allah idan suka zama na Allah to tsatsan da zai fito ta karkashin su kuma za su zama na Allah duk wanda kaji an ce haddan alqur'ani da shekara 7 to karka tambi irin kokari da uwa da uba suka yi akan ganin ya haddan alqur'ani da girman to farko dai sai da suka koya mi shahar sai ya iya ya san baki sannan aka koyar da shi yadda ake zama a ba alqur'ani mai girma lokaci dan duk iya kokolon mutum baya haddan alqur'ani kawai akan titi sai ya zauna ya nanata ya nanata ya nanata har abin ya zauna a cikin tunanin shi to kaga anan yana da kyau mu fahimci darussa guda biyu darasi na farko dai cewa duk wanda yake so ƴaƴansa da jikokinsa su zama nagartattu to ya tusa musu maganan Allah tun sanyin sassafe baka samun mabannata a cikin makaranta alqur'ani ana iya samun mabannata ta wani gefe shine wani mai da alqur'ani mai girma abinda zai rika ci da shi ka rika samun irin waɗannan matsalolin wani ma har sihiri yana yi da alqur'ani shine sai kaji ana cewa ana yin yasin yasin din da Allah ya saukar da ita ba ita ake yi ba wata irin yasin ce wacce an cakuɗa ta da sharka da Allah da bid'o'i ita ce sai kaji an ce amma mutun yasin amma in ba haka nan ba in dai yasinul qur'anil hakim ne wanda Allah ya saukar a cikin alqur'ani to yayin da aka karanta ta hankali take karawa tana kara imani tana kara kyawun ayyuka tana girta dabi'u amma da zaran kaji an ce an mishi yasin ne To bi ma'ana koda ya san din ce an cakuda ta da bid'o'i. A ce mubini 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 dake cikin yasin guda bakwai. Kowane mubini idan ka zo ga irin addu'an da zaka yi ga irin abin da zaka roƙa to kaga an cakuda yasin da bid'a. Ko kuma a ce kowace mubini zaka bude minjayen zaka rubuta sunan wance ko sunan wani sannan sai ka samu kaza da kaza da kaza sai ka hada in ka danne shi da duk kenan daga nan har mutuwa to kaga wannan an hada shirka da Allah an hada shirka da Allah to akan samu karka ce mu Qur'ani shi irin wannan jami amma in dai banna ne kaga mutum yayi haddan alqur'ani mai girma amma gashi yana cikin sahun masu luwadi yana da wahala sai dai wanda Allah ya nufi ya halakar da shi to shi ya sanya mu gane cewa su sakaratun alqur'ani a cikin zukatan yara yana da tasiri sannan kuma hakan zai bayo akan kai ka zama ni kirkin domin ka samu abin da zaka tusa ma yayan naka domin komin yadda ka so ka tusa musu alqur'ani to kai baka sani ba ko da makarantan hadda suka je suka yi hadda an suka dawo in baka san karatun ba zaka yi musu muraja'a in ya ce baba shan wa inda huma fatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa sai meni to kai ma baka sani ba to to bari da in dai na fita dai na tambayo to ka gano ba zai karatu ba amma kana jin ya ci burki ta da shi kana jin ya ci burki ka ta da shi in ka ga laku-laku ka zabarar da shi ni na san yaran da suke haddan alqur'ani mai girma sukan ce ma iyayensu ka tashe mu karfe 2 dare haka nan za su ci gaba da fafata haddan nan daga nan har sallar asubahi karfe 5 na asubahi awa 3 da daddare baya ga wanda suke yi bayan asubahi baya ga wanda suke yi a makaranta din sun ji za su bada haddan to kaga babu mamaki a sami yara sun yi haddan alqur'ani mai girma to a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya haddace alqur'ani tun yana da shekara 7 tun kafin akai gaban balaga ke daga nan ya ci gaba da karatu a gurin mahaifinsa shine Malam Abdul Wahhab wanda ya dauki karatun abin nan fiqhu na mazhaban Hanabila mazhaban al-Imam Ahmad bin Hanbal wanda a wancan lokaci kusan yankin kasan Saudiya duk mazhaban da suke bi kenan mazhaban Hanabila to daga nan bayan ya dauki karatu a garin su wurin malaman garin su to ya fuskanci waɗansu littattafai irin su Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da Shaykhul Islam Muhammad bin Abin nan Muhammad bin Abi Bakar Ibn Qayyim al-Jawziyya ya karanta littattafan su sosai wanda ya fahimci tantacciyar aqida nagartacciyar aqida ingantacciyar aqida wanda daga lokacin nan ya fara samun canjin tunani domin shi ma zamanin da yake rayuwa a wannan lokaci zamani ne wanda yake magunanci ya cika wannan zamanin da shirka da bid'o'i da manya-manyan zunubai ya cika irin wannan zamanin to lokacin da ya fahimci in cewa ta fahimta mai kyau to sai ya fara samun canjin tunani to ana nan dai har ya tafi aikin haji wanda ya je yayi karatu a gaban wadansu malamai a Madina yayi karatu a gaban wadansu malamai a Makka ya wuce Basra ya wuce Iraq yayi karatu dai a gurin malamai daban-daban a garuruwa na musulunci wanda a lokacin nan ya riga ya nuna a ilimin tauhidi ya fahimci miyagun kurakure da al'umma ke ciki wanda kuma ya fahimci babu makawa ne al'umma a miƙe a kira ta zuwa ga Allah a maida ita akan turba na asali turban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa wanda yake wannan ita ce kadai hanya wacce za ta sadar da bawa zuwa ga Allah saduwa ne kyau akwai miyagun hanyoyi akwai kananan hanyoyi amma idan ka bi su ba sa bullewa ba sa fitarwa ba za su sadar da kai saduwa da Allah saduwa ne kyau ba suna iya sadar da mutum da bawa zuwa ga Allah amma mutum ya sadu da Allah cikin fushin Allah kaga wannan ba irin saduwan da ake nema kenan fa man kana yarju liqa'a rabbihi wanda ke neman saduwa da Allah saduwa ce kyau to wannan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ita kadai ce hanya wacce take sadar da mutum zuwa ga bai zuwa ga mahalicci Allah saduwa ne kyau to haka ya fara da awa zuwa ga Allah ya fara da awa zuwa ga tauhidi yana tura mutane akan tafarki madaidaiciya to kamar yadda muka sani ita wannan da'awa ta tauhidi da'awa akan a tabbatar da tauhidi a kore mutane daga shirka tana da bukatu tana da wato bukatuwan hakuri domin a karkashin ta akwai kalubale ne girma akwai kalubale ne girma kaga zamanin da Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab fito kaga da daidai akwai jahilci wanda jahilci kadai ya isa ya sa mutumin kirki ya samu abokan gaba kana kiran su ma wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar jahilci ke haifar da haka sannan ga shirka ya mamaye al'umma da sunan tawassuli sannan ga bid'o'i sun mamaye al'umma da sunan san annabi da sunan ibada sannan ga manya-manyan zunubai sun mamaye al'umma ga kuma sha'anyu watsi da dokokin Allah subhanahu wataala dokan Allah ba ta da kima a wannan zamani to kaga kowanne ɗaya daga ciki ka dauka kace kana son ka magance ma al'umma shi to ka kira ma kanka ruwa ko da ke ruwa ne ma ai da sauki ka kira ma kanka wuta domin mutanen da za su jefa ka wuta a cikin al'umma suna da yawa annabi ibrahim fi zikari aka dauke shi aka jefa shi wuta sauran annabawa a birbishin su akwai annabi sallallahu alaihi wasallama ba irin mutun da ba kone shi da ita ba a irin wannan babin dangin uwarsa dangin da ake sa ran su kaunace ka sama da dangin uba su suka rika mishi aturi ana jifan shi jini na kwarara daga fuskan sa sallallahu wasallamu alaihi har a lokacin nan Allah ya aika mala'ika mai kula da harkokin duwatsu sai in kana so a nike su kawai wannan Allah ce ya Allah a jinkirta musu in su ba su yi ba ƴaƴan su muna fatan za su mutanen kasan fa'ir a karkashin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yake shi yake yakin da ya fita shi da karan kansa ya kai yake yake guda 27 duk ana yakan sa ne kawai akan yazo da da'awa ta gaskiya wani wuta ya wuce wannan to haka ne duk mai da'awa ta gaskiya yake fuskanta to duk waɗannan abubuwan sun tattaru a wannan zamani na Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab shi yasan ya gama da kalubale matuka irin yadda ka san ana koran annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran masu da'awa ta gaskiya haka aka rika wasan kura da shi sai ya je gari kaza in ya sauka sai a fatattake shi a ce yazo zai raba ƴaƴa da iyaye yazo zai ta da fitina muna zaman lafiya yazo zai zo mana da bakon addini zai zo da sabon addini bakon addini har ya zuwa dai lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddare ya shiga garin Riyadh a nan ne ya gamu da sarki Saud na kasar Saudiya ya bi waɗansu hanyoyi ta hanyar ɗan uwan matarsa har ya sadu da sarki Saud ya kira shi zuwa ga Allah ya nuna mishi tauhidi ya nuna mishi hadarin bid'a da kirkire-kirkire a cikin addini ya nuna mishi wajabcin a koma da mutane kan turban annabta ya kuma nemi cewa ya zo ya bada gudunmuwa shi da mulki shi kuma a shayarsa da ilimi mai haɗin gwiwa tsakankanin waɗannan ƙarfi guda biyu da ƙarfi na mulki da ƙarfi na ilimi mu ga yadda za mu tabbatar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a banka a lokacin nan sarki Saud ya fahimci Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab domin cikin abubuwan da ya gaya masa cewa idan Allah ya taimake ka ka karɓi wannan saƙo to mulki zai dawoma a gidanka dan haka mulki da kai da ƴaƴanka ko za ku dore ku ta mulki dan sunnan Allah kenan duk wanda ya taimake shi shi ma sai ya taimake shi to sarki Saud ya fahimci wannan da'awa ya bada cikakken ƙarfi ga Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab duk abin da malam ya ce haka ya kamata a yi a shar'ance to haka za a yi da haka ko dai ka karba dan Allah ko kuma ya amfani da ƙarfi na mulki a can sa ka karba da wannan aka gusar da shirka da yawa aka gusar da bid'o'i da yawa aka tabbatar da tauhidi aka tabbatar da da'awa ta gaskiya wanda kuma daga nan irin tasiri da albarkan wannan da'awar ga yinan har yanzu gidan Saud sune suke mulkin kasar Saudiya ya do shekara 300 wannan da daga cikin albarkan wannan da'awa da shi sarki Saud ya karba shi yasa a yanzu a kasar Saudiya da gidan Saud da gidan Ali Sheikh su ne suke gudanar da mulkin kasan in dai baicin a waɗannan shekaru da aka sami shugabannin Saudiya kuma Allah ka shiryatar da su idan ba masu shiriya bane Allah ka isar mana daga sharrin dan irin cutarwar da suke ma addini yanzu Allah kadai ya san iyakansa sun fata tauhidi duk da yake ba kai tsaye ba sun kusanto da makiya kafirai kenan yahudi da krista sun dauko ajandu ne yahudi da krista sun yi dakwanta suna kuma shigar da ita cikin al'umma mu daya bayan daya a hankali a hankali sarakun da suke shugabanci a Saudiya yanzu Allah ka shiryatar da su to amma a baya haka zaka ga suna mulki akwai lokacin da aka samu ne sarki daga cikin sarakunan kasar Saudiya wani sarki ne Allah ya yi shi so suna kiran shi al-mubazziri wato sai da tatiki asusun kasan gabaki daya da kyauta ba wai ci yake yana ci yana gina gidaje ba shi bai san wannan ba amma din dai ya gan ku ah kana nan sai ce ka ji a baka biliyan 50 misali haka sai da tatiki asusun kasan Saudiya a wannan lokacin sai da tatiki ta gabaki daya dan ina jin a lokacin nan ya sauka kaman kace akwai riyal 300 ne kawai a cikin asusun gwamnatin tarayya kamar riyal 300 a lokacin ba riyal suke amfani shi da to kaga wannan abin ba shi mulki ba ba za a bar shi mulki ba in aka bar shi mulki ba na za a yi ba gyara za a yi ba to da gidan sarauta da gidan malinta suka zauna suka yi ittifakin cewa wannan sarkin kawai ya sauka daga mulki to kuma ga sunan har ya zuwa yanzu tare suke tafiya in bai cin wancan matsalin da aka samu a gefe Allah ka shiryatar da su to haka nan dai kasan Saudiya ta samu wannan da'awa ta gaskiya wanda ya kuma kana iya cewa yanzu a duniya babu wata ƙasa ka buji kirji ka faɗi wannan babu wata ƙasa face tana cin albarkan da'awan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab babu wata ƙasa a duniya ka buji kirji ka faɗi wannan ko rantsuwa kai da Allah ba za ka yi kafara ba saboda idan ka dauki kawai irin yadda Jami'atul Islamiyya Jami'an Madina ta tsatso dalibai daga kusurwoyin duniya akwai wanda zai musulunta cikin kasashen turawa kasashen Asiya zai musulunta yau gobe jibi zuwa sati mai zuwa sai a tafi da shi kasan Saudiya a kai shi Madina ya karatu zai je bai san komai ba sai yaran iyayensa amma zai san baki ya san fari kafin ya bar kasan ya zama babban malami in ya koma sai ya dora ya ci gaba da da'awa kana iya zuwa can kasashen gabashin duniya sai ka ga an je an gina wani masallaci ko wata makaranta an rubuta wannan makarantar madrasatul allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz babban malamin kasan Saudiya kana iya zuwa yammacin duniya sai ka ga sun rubuta maka wannan markazul Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani da su al-allama bin Baz da su Sheikh al-Albani duk suna cikin malaman da sun karantar mu a Jami'atul Islamiyya duk kusan kace wato ƴaƴan na da'awan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan kamar Sheikh al-Albani duk da kasancewa asalin sa mutumin Albani ne Albani kuma kasashen Turawa ne amma yayi hijira da shi da mahaifinsa suka koma kasan Syria annan ne ya karatu addini ya gane addini daga ne ya ci gaba da bibiyan malamai ya karatu mai zurfi na addinin musulunci wanda yake a duniya a yau idan kana tadin ilimin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kafin ka fado kowa a cikin duniyar ahlus sunna sai ka fado al-allama Muhammad Nasiruddin al-Albani ba shi da na farko sai dai ka ce yana da na biyu ila an fahimta kuma al-allama bin Baz yace shi dai da idan shi bai taba ganin malami da ke ba sunnan manzon Allah kariya kamar Sheikh al-Albani ba Allah ya musu gafara ga baki daya to duka dai suna cikin ƴaƴan abin nan shi Sheikh al-Albani shine yake cewa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yana daga cikin ɗaiɗaikun mutane wanda Allah ya haskaka mishi ya gane tauhidi da kusurwoyin tauhidi killa fillan tauhidi ya gane shi duk inda abu ya kai ga uyan shi yana auna shi a hasken tauhidi zai gane shi yana daga cikin waɗanda Allah subhanahu wataala ya musu wannan baiwa kuma ko a yanzu haka mutanen garin su zaka ga sun saka fa kowa ruko da addini sosai ko a cikin kasar Saudiya. Ina nufin in ka dauka a garuruwa ba a daidai ko ba a garuruwa mutanen yankin Qasim, mutanen yankin Qasim anan ne aka samu su Al-Allamatu Sa'di Abdurrahman ibn Nasir Sa'di, wanda yake idan yana fassara maka Al-Qur'ani sai ka ji kaman Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ne ke maka bayanin Qur'ani. Shi yasa cikin tafsire mafi albarka a duniya alal itlaq, cikin tafsirai mafi alkhairi da albarka wanda in kana son ya sadar da kai zuwa ga Allah ba tare da ka samu wani road block ba, ba tare da ka samu wani tabaibayi ba, ba tare da wani shamaki ba, ka dauki tafsirin Sa'di Taysir Karimin Rahman fi tafsir kalamul Mannan Al-Allamatu Sa'di, shi ya rubuta wannan tafsiri. Wannan tafsiri kai tsaye kana karanta za ka rika jin wani sako yana shiga cikin zuciyarka. In kuma kana shirye ne ka sadu da Allah, to shikenan an riga an dora ka akan kwalta da babu gargada, za ka sadu da Allah. To kuma duk cikin ɗaliban sa ne su Al-Allama Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen, duk cikin su ɗaliban Al-Allamatu Sa'di su Sheikh Abdul Karim Al-Aql, duk suna cikin manya-manyan ɗaliban Al-Allamatu Sa'di. To duk mutanen yankin Qasim, mutanen Najd, mutanen Najd shine can yankin Riyadh din nan, wanda yake daga nan zuwa Riyadh kilomita kamar 70 ne ko 80. To haka nan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya dawasa har ya zuwa lokacin da ya bar duniya hijiran manzon Allah a shekara 1206 rahimahullahu ta'ala. Cikin irin tasirin da awansa da ake hakaito mana shine da awan Sheikh Uthman bin Fodio dake Nigeria ta tasirantu da awan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, domin malamin shehu, dan an ce shehu bai taba zuwa aikin haji ba har ya bar duniya, amma malamin sa malam Jibrin ya tafi aikin haji kuma sun yi arba da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab a aikin haji, sun tattauna wani ilimi wanda shine ya ƙara jaddada masa cewa da buƙatun a zo ai jihadi kamar yadda suka yi jihadi a ƙasar Saudiya, ai jihadi a tabbatar da aqida ta gaskiya. Wanda shi kuma Malam Jibrin da ya dawo Najeriya ya dora ɗalibin su Sheikh Uthman akan wannan fahimta, kuma wanda yake daga shine aka haifar da jihadin Sheikh Uthman. Kaga mu ma a Najeriyance tun nake nan mun tasirantu da da'awan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, baya ga irin littattafai da ɗalibai waɗanda suka yi karatu a ƙasa mai tsarki, waɗanda ake yaɗa littattafai suke yaɗa karatuttuka da irin saƙonnin Allah subhanahu wataala, wanda yake duk cikin albarkan da awan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa. To shi ne ya rubuta wannan littafi, kamar yadda muka ce sunan littafin Masailul Jahiliya, ma'anan Masailul Jahiliya kamar yadda muka ce waɗansu al'amura na jahiliya, waɗansu al'amura na jahiliya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba mutanen jahiliya. Wato wannan littafi kamar ka ce wato ya rairayo gabaki ɗaya hana-hanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, ko kuma mu ce hana-hanan shari'an manzon Allah, domin ya hada da Qur'ani da Sunna. Duk wani hani da Allah maɗaukakin sarki yema al'umman musulmi, duk wani hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yema al'umman musulmi cikin abin da ke da alaka da aqida, cikin abin da ke da alaka da ibadu, cikin abin da ke da alaka da abin nan da ladubba da sauran tadoda, to shine wannan littafi ya zauna ya dunkule su a takaicen takaitawa. Shi yasa malam ya kawo mas'aloli guda 128, mas'aloli guda 128 wanda duk cikin waɗannan mas'aloli ana kiran su jahiliya, ana kiran su jahiliya. Kamar yadda ka ji jahiliya daga aljahalu ne, aljahalu ko ma'anin shi ne jahilci. Da haka idan aka jahilci Allah, aka jahilci umarninsa, aka jahilci hana-hanansa, aka jahilci shari'ar Allah, to duk abin da ya biyo bayan wannan ya zama jahiliya. In dai ba san Allah ba, ba a san umarnin Allah ba, ba a san hanahanan Allah ba, ba a san shari'ar Allah da ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba, ko kuma an sani aka juya musu baya, to waɗannan abubuwa su ake kira jahiliya. Kila an fahimci jama'a musulmi da kyau, waɗannan abubuwa su ake kira jahiliya, wanda kuma jahiliyan nan kamar yadda malami suke bayani cewa akwai gamammiyar jahiliya, jahiliyar da take wato ta mamaye duniya gabaki daya. A wannan zamani akwai jahiliyan wuri, akwai jahiliyan yanayi. Shine kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake sifanta irin wannan zamanin a cikin littafinsa Iqtida'us Siratul Mustaqim, yake cewa a wannan zamani, a wannan lokaci, mutanen duniya ɗayan mutum biyu ne, duniya gabaki ɗaya ɗayan mutum biyu ne. Ko dai mutumin da yake kitabi, ba Yahude ko Kirista, yana riƙe da littafin da yake an caccanza shi, da haka ba littafin ne tsarkakake daga Allah ba, ko kuma ma littafin an canza shi gabaki ɗaya, kaga yana riƙe da rehu kenan, yana jin kamar ina riƙe da littafi alhalin shiriri ta yake riƙe da shi, yana riƙe da addinin da yake yayi expire, addinin da yake yayi zai expire, domin da Yahudanci da Kiristanci addini ne da aka saukar da su daga Allah, amma daga lokacin da Allah ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to addinin sun yi expire, sun yi expire. Duk wanda ya bauta ma Allah da su ya mutu to dan mutane, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul Hud, wa may yakfur bihi min al-ahzabi fan naru maw'idu, duk wanda ya kafirce ma wato wannan Qur'anin ko wannan annabin to makoman shi wuta. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa babu wani wanda zai ji wannan sakon nawa, ko ba Yahude ko Kirista, ko ma daga wace irin kungiya yake, sannan ya ƙi imani da ni, face makomarsa ta kasance wutan jahannama. Da haka kenan, ko da ma wanda ke yin fiyo madaran addinin Kiristanci ko Yahudanci mai kyan, amma daga lokacin da aka aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ya expire, kamar ka samu magani ne a ce maka ya expire, in ka sha cutarwa zai ko amfanarwa, cutarwa zai. To haka addinin Kirista da addinin Yahudanci suke daga lokacin da aka aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shaykhul Islam yace ko kuma ka samu ummi, ummi shine wanda yake bashi da wani littafi saukakke daga sama, bashi da wani annabi, wato shi akan abin da uwarsa ta dora shi ko bai tashi akan nan ba, daga ummu ne aka samu ummi yayi, abin da uwan shi ta dora shi akai din nan shine in yana jin yunwa ya kuka, in yana son shan nono ya kuka, irin wannan abubuwan ai shine tadan da uwa take dora da, to bai tashi akan irin waɗannan abubuwan, da haka ba shi da wata shari'a daga sama. To kana iya samu mutumin da yake ummi, shi kuma irin wannan duk abin da yake na bauta, wanda ya ce ma wai zai yi bauta a ciki, to kawai abin da kwakwalwar shi ta shato mishi ne cewa kawai yi kaza a matsayin bauta, to shine sai ka samu wani yana bautan taurari, wani yana bautan kabari, wani yana bautan gungi, wani yana bautan mutum-mutumi, kowa da abin da ya ga dama kawai. To kaga duk waɗannan ɓangarori guda biyu, ko dai Yahudu ko Kirista suna kan bata, ko kuma ummiyai wanda ba su da wani littafi su ma suna kan bata. Kaga mutum ya ta ganin ya ɗauki waɗansu zantuttuka yana ɗaukar su ilimi a shetar jahilci, ya ɗauki waɗansu aikace-aikace yana ce nagarta ne, ashe ɓanna ne. Kaga mutum yana bin tafarkin addinin da yake an cakuɗa shi da san ran masu addinin, da ƙirƙire-ƙirƙire gaskiya da ɓata ta cakuɗa wuri ɗaya, gaskiyar ma ƴar ƙanƙanuwa ce a ciki, wanda yake bin wannan gaskiyar ma ba zai iya gyara zuciyar mutum ba. Haka ne Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi bayani a cikin Iqtida'us Siratul Mustaqim. Shi ku al'allama Mubarak Furi a cikin Ar-Rahibul Maktum da ya kasa mutanen duniya hudu a wannan lokacin, ya ce ko dai Yahudu, ya ce to su Yahudu su matsalin da aka samu sun aje kawunansu a matsayin su ne ababen bauta ko mabayan Allah su suke shar'anta abin da suka ga dama su kora abin da suka ga dama taj'alulahu qaratisa tubdunaha wa tukhuna kaseera abin da suka ga dama su ce addini ne su ce addini ne kuma ya zauna abin da suka ga dama ko da addinin ne su ce ba addini bane kuma ya zauna haka yahudu suke suka yi watsi da nagartattun dabi'u suka yi watsi da kyawawan halaye akan su tabbatar da abin da suke nima na neman mulki ko neman kuɗi za su iya yadda fasadi da kafirci ya ga ban kasa wannan yahudu kenan su ko kirista abin banta kai cin jahilcin su ne ta kai ga suka samar da wani cakuɗeɗe ne mai ban al'ajabi tsakankanin Allah da bayi karasa yadda za ka yi wannan abin ya shiga cikin tunaninka a ce maka ga Allah shi ne mahalicci shi ne mamallaki shi ne mai jujjuya al'amura amma kuma ga wani shi ma Allah ne amma shi bai halitta bai jujjuya al'amura kuma ba shi ne mamallaki ba a ce maka amma dai shi ma Allah ne dan haka a ce Allah Allah Isa Allah Maryam ma Allah aka cakuɗar da wato da Allah da halittu aka yi wani irin cakuɗewa mai ban al'ajabi wanda jahilci ne kawai ke tasiri cikin irin wannan mummunan tunanin to yace su ko Qurayshawa mushrikai daga cikin Qurayshawa waɗanda suke riya cewa suna kan addinin Annabi Ibrahim to su bautan gumaka da miyagun ɗabi'u da miyagun halaye da shirka da Allah da bid'o'i ya riga cika addinin tun sun riga sun tashi akan tabarkin Annabi Ibrahim to sai sauran mutane kuma ko dai suna kan tabarkin Yahudu ko suna kan tabarkin Kirista ko suna kan tabarkin mushrikan Larabawa haka sauran mutane su su hudu kenan to nabiyar din su ne ƴan kankanin kwarai da gaske wanda manzon Allah ya faɗi yace Allah ya kalli banu wato al'umman duniya gabaki daya nazara ila ahli al-ardi Allah ya karbi ya kalli mutanen duniya gabaki daya fa maqatahu duk sai fushi da su illa baqaya min ahli al-kitabi sai waɗansu ƴan tsaramu waɗanda yake suna kan turban annabta koda ko ba san yadda za su yi bautan Allah ba amma dai sun yadda cewa bautan gumaka ƙarya ne saboda bautan gumaka kaga ya samo asali ne daga Amr bin Luhay al-Khuzai da Larabawa suna kan akwai mutane da yawa da suke kan tafarkin Annabi Ibrahim shi Amr bin Luhay al-Khuzai mutum ne irin mai kyautan nan mai wadata mai faran-faran da mutane da haka mutane suna kaunan shi matuƙa to sai shedan ya bi ta hanyar shi ka san shedan makirtaccen halitta ne sai ya bi ta hanyarsa sai ya nuna mishi cewa inda mutane suke kaunan ka dinnan ai bai kamata a zauna haka nan ba ya kamata ka dora mutane akan bautan abin da iyayensu da kakanninsu suke yi yace menene iyayenmu da kakanninmu suke bauta yace kuma ka mana to a lokacin a duniya ma a lokacin na Larabawa ba san gunki ba to ya za a yi in san gunki ya za a yi gane gunki yace to ka je Jidda idan ka je Jidda ka je daidai guri kaza ya sifanta mishi gurin ka san shedan da strategy ya sifanta mishi gurin ka je gurin ka haka zaka ga gumaka wanda yake su iyaye da kakanninmu suke bautan sa wai gumakan da Allah ya dauko tun daga ruwan tufana gumakan nan da ake bauta musu wuddan wasu wa'in wa kaza su ne da aka zo nan Jidda ruwa Allah ya kibe su a karkashin kasa shine shedan yana nan ya san gurin yana nan yana dakon yadda zai bata da bal'abil adam shine ya nuna ma Amr bin Khuza'a Amr bin Luhay al-Khuzai shine ya kwakulo su ya zo ya wanke su shine ya zo ya kakkafa su a dakin Ka'aba yace ga abin da iyayenmu da kakanninmu suke bauta to ka san idan mutum ya zama mai kuɗi tun ana yi a matsayin ba a yarda da shi ba sai ga wani yana bin dan siyasa honorable kaza honorable kaza yana cewa kawai kyale shi ai ina kifa shi ne har sai ta zama mishi aqida tun yana yi da ƙarya har sai ta koma tana yi yana yi da gaske to haka nan suka yi ta bin shi tun suna yi da wasa har sai da abin ya koma da gaske mutane suka koma bautan gunki hajin da butun goma kai samu asali a cikin Quraysh Allah a cikin Larabawa ma daga baki to haka mutane suke cikin irin wannan mummunan jahiliya to ana cikin wannan ne fa sai Allah subhanahu wataala kuma sai ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan ita ce ma'anar jahiliya wato jahiliyan nan ita ce duk wata aqida duk wata ibada duk wata dabi'a duk wata tada da ta saba ma shiriyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana kiranta jahiliya amma akwai jahiliya babbar jahiliya na zamani da lokaci shine wanda yazo kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama amma daga lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama to za a iya samun jahiliya karama kace ce zaka iya ganin mutanen wani gari suna da irin nasu jahiliya yanda suka saba manzon Allah zaka iya samun mutanen wani mutum yana da irin nashi jahiliya irin yadda ya saba matafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai a ce jahiliyar al'umma gabaki daya babu ita daga lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam to gaban da zamu tsaya akai ita ce dalilin da yasa ake karantan waɗannan mas'aloli da manufa guda biyu ne na daya dai ka gane irin darajar da Allah ya maka a cikin musulunci domin idan ka ji tadan mutanen jahiliya sai ka auna da irin tadan mu a musulunci sai ka ƙara gode ma Allah subhanahu wataala cewa kai ashe Allah ba kankanin bai waye maka ba da yayi ka musulmi ah to yanzu da an barka a ce yanzu misali kana rayuwa irin rayuwar maguzawa ai babu kazantar rayuwa kamar rayuwar maguzawa da dattakun ka dinnan a ce kana shan burkutu kana sambatu a gaban yara kana tambele sai ka je kai tsarara a gaban kananan yara akwai aibi da ya wuce wannan kaga wannan a hankalce kenan a rayuwanci to muna karantan jahiliya ne domin mu gane irin ni'iman da Allah ya mana kar mu dauki musuluncin nan namu safa safa kar mu rena kanmu bayan Allah ya girmama mu laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayati wa yuzakkihim wa ya'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin daka Allah ya mana baiwa dalili na biyu shine domin mu nisanci tadoji da dabi'u na jahiliya saboda duk wanda ya kamance ceniya da wadansu mutane menene manzon Allah ce yana tare da su yayin da mutum ya kamance ceniya da mushrikan larabawa to gobe kiyama makoman su da yake musamman aqida da ibadu yayin da mutum ya kamance ceniya da yahudu to yana tare da yahudu yayin da mutum ya kamance ceniya da kirista to fa yana tare da kirista sannan ga wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa cikin sahih al-bukhari hadisi yake yace afghadur rijali ila Allah salatatun mutane gabaki ɗaya ka tattara su wanda Allah bai kaunan su Allah yafi tsananin rashin kaunan su Allah bai san su bai san me son su mutum uku ne mutum nawa mutum uku mutum na farko shine mulhidun fil haram mutumin da ke ta'addanci a haramin Makka ko haramin Madina shi dan ta'addani amma ta'addancin shi ya cirata sai da yaje dakin Ka'aba ko masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma iyakan haramin annan yake na shi ta'addancin wani yace zai tada bomb irin yanda ɗan Shi'a suke yi wani yace zai je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai rika dawafi a wurin zaka ɗan ɗari ku da dama suna wannan Allah ka shiryar da su wani yace zai je dakin Ka'aba zai kashi a kusa da dakin Ka'aba saboda an ce mishi in yi kashi a wurin bukata za ta biya wani a ce mishi idan da ka je ka rungumo ta har ka fitar da maniyi to ka kawo maniyin da shi za a hada maka wannan sirrin naka sai ka ga wani ya matsa wata guri ne wanda yake kowa ta shi tafi fishe kowa imanin da ke cikin zuciyar shi zai fishe shi tsakankanin shi da Allah kowa saboda ba a ce wai ga wurin mata daban ga wurin maza daban ba idan ka je dakin Ka'aba da mazan da matan duk a dawa fi guri da to kaga wannan jarabawa ce ta imani a lokacin nan ya rage ga mai imani sai ya nesa nesa da inda mata suke mace ta nesa nesa da inda maza suke saboda mene ya samu tsarkin zuciya wani ko a shararin shi ko sai ga to ai dama ta samu gashi ko wanda ba shi da shi a jiki daga shi sai dan jabto sai dan mayafi za ga alhazai haka ko masu umara sai ga mutum mai cire mayafin kawai ya dan di ya tattare shi ya saba shi kawai a wuya bai ma rike cikin ba saboda zafi ko wannan mai kama da to daka idan ga wata nan kusa da shi sai ta mummatsa ta ko kuma wata jarbabbiyar galba ita ma ta cutsukanta cikin maza to duk wanda ke da irin wannan tadan Allah bai kaunin shi shine mafi kololuwan kiyayya a wurin Allah to mutun na biyu shine mubtaghin fil islam sunnatul jahiliya wanda da rigan musulunci yake bido tado da da hanyoyin jahiliya gashi musulmi a riga musulmi a suna amma kuma tadan jahiliya yake ko a cikin aqidu yana da ɗan simiya gun aqidu na jahiliya ko a cikin ibadu yana da bid'o'i wanda manzon Allah ya kore a cikin ibadunsa ko a cikin karin magana zantuttuka kenan ko a cikin aikace aikacen yau da kullum ga ɗabi'unan na jahiliya zamu tattauna akan su da yawa a cikin wannan littafi wannan mutum Allah baya kaunan shi shi yasa kai bakin kokari duk yadda zakai addini kai bakin kokari addinin kai zama tamkar irin addinin Annabi sallallahu alaihi wa sallam in baka sani bane kai tambaya in ka sani kai aiki kar ka ce ai mu muka fara izala a ba nan maganar take ba wani irin aiki kai da karantarwar izala izalatul menene bid'a wai qamatu me sunna bid'o'i nawa ka daina aiki da su sunna guda nawa kake aiki da su a nan magana take kar ka ce ai mu muka yi kafa izala to da kuka kafa izala sai kuna kan sunna ko kun tashi akan sunna kaga da wannan ne sai kaga wadansu sai kaga su suna alfahari da cewa su sun dade akan a cikin izala ba wannan ne matsalar ba mene kai aiki da shi cikin abin da ka sani kar ka damu da kun dade ko baku dade ba in yau ka fara sunna kai aiki da sunna in ka dade a cikin sunna gwanintan ka shine maka kana ruko da sunna duk abin da aka ce maka manzon Allah ya hana ka cewa mu za a ga ma sunna mu muka ga gurbin kafa izala ke to ka rika aiki da ko karantarwar izala izalatul bid'a wa iqamatus sunnah so maganan ke to duk wanda ke bidan wadansu abubuwa a jarigan musulunci a cikin addinin nan to Allah baya kaunan sa sai ka ji ka je neman aure gurin wani sai ya ce maka to mu al'adan mu wannan abubuwan da aka ce ka ganshi a cikin hadisi ba haka ake yi ba subhanallahi kana ahlus sunnah kana iqrarin kuma mu al'adan mu mun magana al'ada mu a kabilan mu kune kabilan Hausawa ko kune kabilan Bari ko kune kabilan Kanuri ko kune kabilan Gobarawa ko kune kabilan Wane maganar shine kana kan sunna ko baka kan sunna ba wannan maganar tada da al'ada to wannan shine dalili na biyu da muke karantar wannan domin mu gane miyagun tado dan domin mu nisanta Uzayfa ibn al-Yaman yana cewa na kasance mutane sun kasance suna tambayan manzon Allah alkhairi amma ni ko sharri nake tambaya domin kada sharrin ya zo same ni ban gane shi ba kun ji abin da Uzayfa ya ce to a irin wannan babin sai kai ta bincike kai ta lalibo ina jahiliya domin ka nisanta domin kar ka fada cikin wanda Allah baya kaunan kar ka fada cikin tajan da ka gama zama da rigan musulunci a rayuwar duniya a ce gobe kiyama kuma kana tare da Kirista ko Yahudu ko kuma mushrikan Quraishawa to Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu kuma ya tsare mana imanin duk wannan mun yi shimfida ne domin ka ƙara gane tasirin irin wannan rubutu irin wannan littafi da kuma irin hadarin da al'umma ke ciki idan ba su gane wannan ba amma in mun shiga cikin masail din a gurguje za mu rika tafiya ba irin wannan dogon sharhin za mu rika yi ba da izinin Allah tunda muraji'a zan yi har sai mun kai gaba ta 31 dan Allah abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira akwai magana ɗaya ko biyu in ba ku kuma shikenan sai mu fara na'am mallam
Allah ka ce abubuwa ko kuma ka faɗi
na'am
abubuwan da Allah ya fi cin cikin mutane ka faɗi
da wanda ke ilhadi a cikin harami da wanda ke bidan sunnan jahiliya da rigan musulunci sai mutum na uku wanda zai nemi jinin musulmi saboda zubar da jinin musulmi kawai saboda zalunci an fahimta mutum ka zo kawai ka sani ko wani honorable ya ce ni ne ya jade ni ya ce ka azabe ni wallahi sai na ga bayan shi kawai a kulla ma shari a turo ɗan sanda su kama ka a ce an kama ka cikin kidnappers kawai yana son ya nuna maka waye ga bayan ka ba kai ne kai kudu ba ka ce kar azabe shi ba to ya ci ya sai qur'un ya ci to kai kuma bari ya nuna maka bayan ka sai ya ce mai ɗan sanda to wannan yana cikin kidnappers a za ku yi mamaki ne a bayan nan ba haka aka rike ba ana sa bata ka sai a ce kana cikin boko haram duk wanda aka lakaba mishi boko haram shikenan khalidi ne fiye an gama da shi kawai in ya shiga Allah kada yake fito da shi ko kuma wani kawai saboda kiyayya da wani ya ce wallahi na ganshi shi ya kashe min mahaifina ko shi ya kashe min wannan uwana saboda kawai a kashe shi kai ka samu ka huta ko kuma a kashe gidan yari a kashe CC condemn to duk wanda wannan Allah baya kaunansa shine mutun na uku fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.